sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Kana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Bakiri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a da ta kasance ranar ƙarshe a watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Tsohon lauyan Donald Trump Michael Cohen ya amsa laifinsa a jiya Alhamis, inda ya amince da yin ƙarya a gaban majalisar tarayya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya soke ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a matsayin martani ga kama jiragen ruwan Ukraine da Russia ta yi. Wani sabon rahoto kuma na zargin kasar Uganda da karkata wasu makamai daga Turai zuwa Sudan ta kudu.
Kanan labaran kenan. Shugabannin kasashe da ke yankin tafkin Chadi sun buƙaci ƙarin haɗin kan juna da kuma tallafin kasashen ƙetare a yunkurin yaki da ƙungiyar Boko Haram. Sai dai masu kula da lamura na gani ba nan gizo ke sakar ba.
Abin da yake kawo matsala har take zaman to kamar ana sakiya kai yana ƙaba shine cewa nazari wa'anda kamar malaman jami'a ke yi bisa ga wannan yanayi su ma'aikanta ba sa aiki da shi sam.
Sai kuma shirin lafiya uwa jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, wanda a yau banda bayani akan batun rigakafi, za ku kuma ji amsar tambaya kan batun zuwa awo ga mata masu juna biyu. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Tsohon lauyan Donald Trump Michael Cohen ya amsa laifinsa a jiya Alhamis, inda ya amince da yin ƙarya a gaban majalisar tarayya akan kafa wani kamfanin gine-gine na gidaje a Rasha na Trump a lokacin yakin neman zaɓe. Mai bincike na musamman Robert Mueller, da yake jagorantar binciken batun katsar London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaɓen shekarar 2016, shi ne yake zargin Cohen da yin ƙaryar. Cohen da a baya ya amsa laifin take dokokin kudaden yakin neman zaɓe, shi ne ba da umarnin gina katafarin gini na Trump a birnin Moscow. Da yake jawabi ga manema labarai a jiya Alhamis kafin ya bar fadar White House zuwa taron koli na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20 da za a yi a kasar Argentina, da kakkausar lafazi Trump ya yanke kauna da shi, yana mai zargin Cohen da gazawa wurin jure ma matsin lamba da masu binciken ke yi masa, kuma ya ce mutum ne mai rauni.
Michael Cohen, what he's doing is he was convicted, I guess. You have to put it into legal terms.
Ya ce abinda Michael Cohen ke yi kenan, an yanke masa hukunci. Ina ganin za ku iya yin bayanin wannan batu a dokance. Amma dai an yanke masa hukunci akan abubuwa da dama da ba su da alaka da kamfanonin Trump ko gidajen sayarwa, wanda suke da alaka da wato cogi na haraji. Sai dai akan wasu abubuwa daban ne aka yanke masa hukuncin. Ya ce ban san takamammen abin da yake ciki ba, amma hukuncin da aka yanke masa ba shi da alaka da mu. A hali da ake ciki kuma, farab ɗaya a jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a matsayin martani ga kwace jiragen ruwan Ukraine da Russia ta yi a tekun Black Sea. Ganin jiragen ruwan da matukan jiragen ba su samu komawa kasar Ukraine daga Russia ba. Ya ce ni kuma ina ganin kamata ya yi duk wanda ke da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya yi a Argentina, inji Trump a cikin wani sakon Twitter wanda ya aike kafin ya bar Washington zuwa birnin Buenos Aires domin ya halarci taron kolin manyan kasashen na G20. Trump ya aike da sakon Twitter sanar da soke ganawar ne jim kadan bayan ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa akwai yiwuwar ganawa kamar yadda aka shirya a baya. Amma kuma ya ce zai samu cikakken bayanin da zai wa manema labarai a lokacin da zai ɗauki jirgi akan batun jiragen ruwan da Rasha ta kama, da kuma ma'aikatan wanda suke kokarin zuwa tashar jirgin ruwa na Mariupol da ke tekun da ake kira Sea of Azov da ke Ukraine. Amurka ta yi wa Irani kashedi akan mummunar ayyukanta da take yi a gabas ta tsakiya da ma ƙetare, tana mai gargadin sauran kasashen yankin da daukar matakai ko kuma su ci gaba da zama cikin rashin zaman lafiya da kuma yaƙe-yaƙe a wurin. Domin tabbatar da abin da take faɗi, Amurka ta bayyana wata shaida da ke tabbatar da Tehran tana shirya katsalanda a yankin, kuma ta fito da wasu makamai masu linzami da rokoki da jirage marasa matuƙa da wasu harsashai ƙilan Iran wadda ta samu a cikin teku. Wakilin Amurka na musamman akan Iran, Brent Hook, ya ce sababbin makamai da muka fito da su suna tabbatar da rawar da Iran ke takawa a yankin. Ya kuma ce sojojin Saudi Arabia ne suka gano makaman a farkon wannan shekara kafin waɗannan makaman su kai ga 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yamal. Wannan ne dai karo na biyu a cikin ƙasa da shekara ɗaya da Amurka ta bayyana makamai da take cewa Iran ce take aiki su zuwa ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na zargin ƙasar Uganda da karkata makamai daga Turai zuwa Sudan ta Kudu, tana kaucewa takunkumin shiga da makamai da ƙungiyar tarayyar Turai ta azawa ƙasar da yaƙi ya daidaita. Rahoton mai shafuka 101 da wata cibiyar nazarin makamai da ke zaune a London ta fitar, tana cewa gwamnatin Uganda na sayen makamai daga kasashen Turai guda uku da suka hada da Bulgaria da Romania da kuma Slovakia, tana kaiwa sojojin Sudan ta Kudu da kuma mayakan da take kawance da su a Sudan. Mai magana da yawun gwamnatin Uganda, Ofono Opondo, bai amsa kira da kuma sakonnin waya da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus ya yi ta mishi domin ya amsa tambayoyi ba. Shi ko mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu, Major General Lul Ruwaj, ya ce suna sayen makaman ne domin kare gwamnati daga hare-haren 'yan tawaye. Yayin da yake shirin zuwa taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka tana gab da daukar matakai akan China game da batun haraji. Yana mai cewa akwai yiwuwar samun tattaunawa da shugaban Xi Jinping na China da zamar kawo ta ƙarshe na tankiyanci na kayya da ke tsakanin kasashen guda biyu. Trump ya kuma faɗa a jiya Alhamis cewa bai sani ba ko zai yi hakan, saboda shi dai ya fi dacewa da tsarin biyan haraji na wannan lokacin, yana faɗa wa manema labarai a fadar White House kafin ya tashi zuwa taron kolin na manyan kasashen duniya da ake yi a ƙasar Argentina. Ana sa ran gudanar da tattaunawar Trump da Xi a gefen taron G20 da masana da kuma jami'ai na Amurka suna ganin cewa tattaunawar za ta kawo ƙarshen tsamin dangantaka da ke tsakanin ƙasashen guda biyu.
To, a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. Bayan kammala taron wuni guda da shugabannin kasashen da ke yankin tafkin caji suka gudanar, sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka nuna buƙatar ƙarin haɗin kan juna da kuma tallafin kasashen ƙetare a yunkurin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. To, bayan fitar da wannan sanarwar ne, na yi hira da Profeso Bube na Maiwa na Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal, wanda ya bincike mai zurfi ya kuma rubuta kasidu a kan wannan batu. Ga abin da yake cewa:
a kan gaskiya ba wani magani ba ne wanda za a fito min daga kasashen waje, wannan mun sha hudin shi a nan wurin cikin wannan kafar watsa labaru. Ni kan kaina na sha gani da yake nan, wato abin da yake kawo matsala har take zamanto kamar ana sakiya kai yana ƙaba shine cewa nazari wa'anda kamar malaman jami'a ke yi bisa ga wannan yanayi, su ma'aikanta ba sa aiki da shi sam, ko kuma in ma suna aiki da shi to ba sa aiki da irin na kurari sosai wanda suna nuna musu hanya. Tun abin yana sabo, sai da muka nuna cewa ba abu ne ba wanda ake iya karewa da ƙarfi haka nan, wato ta yakin rundunan soja. Dole ilatila sai an bi wasu hanyoyi wanda mu muka nuna, muka ce ga su hanyoyin, kuma hanyoyin na awwala har suke cikin jaridodi masu muhimmanci, amma ba sa aiki da shi. Sai ga shi yau abin sai zamanto kamar ita Boko Haram kin ta zamanto kamar ƴan cako ne kowane cikin su ya zanzakara. Wato ina nufin cewa sun wasu tunda idan aka je aka tsaya aka diba Boko Haram ki ana hadin Boko Haram amma ba ɗaya bace ba kungiya ɗaya bace. Kungiyoyin yawa gare su wa'anda suke su kowace cikin su ana ce masa Boko Haram. Idan an ida da wannan kirto wata take tashi wato abu ne suna tsirowa kuma har yau suna wallaha a cikin kasashen namu. Idan an ida da wannan gobe sai a ji wata tahuto.
Yawa to sun ƙara jaddada buƙatar ganin ƙasashen sun haɗa kai a wannan yunkuri na murƙushe wannan ƙungiya. Kana ganin menene ba su yi ba a lokutan baya da ya kamata su yi a wannan lokacin in aka yin kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu?
Wannan haɗin kai da suke waɗi na ƙasashe huɗu ɗin na har game da ƙasashen Turai da sauransu ba sabon abu ba ne. Sun taɓa yin wannan abun kamar yadda kika faɗi. Wato kwalliya ba ta biya kuɗin sabili ba. Hawa yau dai dole ilatila sai an dawo na ɗaya su ƴan Boko Haram kin sai an bi ta hanyar cewa da kamar inda suke zuwa suna samun mayakan nasu. Sai an je an yi magana da su a san da cewa da inda suke zuwa suna nemo hujjoji ta ta'addanci da ta jihadanci kamar yadda su suke ci ganin shi. Sai an je cikin haka an nemo ƴan maganganu wa'anda za a ga su a nuna musu da hakan ba daidai ba ne a cikin Alkur'ani da a cikin hadisai na ɗaya kenan. Na biyu sai kuma su magoya bayan nasu inda suke zuwa suna samun sunan sai su ma an dibe su da idon rahama kamar yadda duk wanda ya zamanto ya yi karatu cikin jami'o'i na ƙasashen Turai ko ma namu na nan gida tunda su a ƙasashen gabas na tsakiya da gabashin abin nan ƙasashen Laraba tana suke karatu su ma sai an dibe su da idon rahama su ma a yi musu wuri. Na biyu kenan. Na uku sai an tsaya yanayin tsaro an hada da kowa da kowa ko da yake inda suke kuskure sai ki ga rundunan soje sun je ga wuri idan masu garuruwa koko mutane na zamnatin kasashen sun gaya musu sun ce musu ga inda suke kamar sun zama sun nuna musu to sai su watsa daga baya sai su bar su da sora su kuma sai a zo a yanka su tunda in mun ga inda aka samu hakimai aka yayyanka saboda sojawa sun gudu. Babba abu mai muhimmanci girsa alheri shine cewa muddin ba ya zamanto ba ne wato a ce marasa lafiya ya samu magani abun bayya zuwa daidai. Misali wato idan ya zamanto aka hudu jari aka bada aka je a yaƙi waɗannan mutanen to jarin nan ya kai ga waɗanda suke can suna yaƙi da abun amma muddin ya zamanto ana ɗaukar jari ana zubawa jarin nan baya kai ga ƙananan sojoji yana mallakewa sama cikin hannun mayan sojoji to wannan abun ba za a ciyo kanshi da hal abadin abada.
To kai ba
kai ba gabanin suna ta jari.
Yawa kai batun jarin nan akwai waɗanda kuma suke korafin cewon kudaden dinyar nan da ake biya su ne suke ƙara ƙarfafa su suke samun makaman da yanzu haka suke dawowa kuma suke ƙara ƙarfi.
Girsi alheri duk wanda ya kama wani aka je aka ba shi kuɗin diya to abin ya ji karin haka kuma wani gobe ma zai yi haka.
To akwai kuma bayanan da ke nuni da cewa ƙungiyoyin mayakan kusan sai ka ce sun yi nisa a wajen yin amfani da kayayyakin yaƙi na zamani. Akwai ma rahoton da ke nuna cewa har ma yanzu suna ƙoƙarin yin amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa wajen kai hare-hare. Kana ganin idan haka ne ina suka samu wannan ƙarfin kuma ya za a shawo kansu?
Idan ga maciji ba a biyan jaye wato akwai kasashe wa'anda su shugabannin namu sun sani sarai da su ne suke kawo taimako ta wannan fannin maimakon wai su aika mutane a can gindin abun wato inda wannan tallafa take fito musu su wa'ancan ƴan ta'adda maimakon su tura wata tawaga ta je ta nemi sulhu tare da wa'annan kasashen a kawai sai a tsaya ana nema kasashen Turai koko ana nema abin nan amma wa'annan kasashen an san da su ne suke bayan haka kenan ya kamata su rinka zuwa su je su lallabe su shugabannin wasu kamfanoni ne ke wannan a lallabe su daina shugabanni ne na wa'annan kasashen a lallabe su daina.
Professor Bube na maiwa na Jami'ar Diof a kasar Senegal. Yunkurin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya na sasanta membobinta ya bar baya da kura a jihar Bauchi.
A abin da ba za mu ba shine ba za mu fita APC ba. Abin da nake so ta yi adalci
a wannan zabe da aka yi ran biyu ga wata ba bi kaida ko dai ba. Kuma mutanen Bauchi suna nan za su kare abin da yake nasu ne kuma mu za mu ci gaba da yaki akai.
Daga lokacin da zabubbukan nan suka shude zuwa yanzu na yi mitin sau daya sau biyu da dukkan wani dan takara da ya rasa wannan gurbi din.
A shirinmu na hantsi yanzu ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Lallai kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan rigakafi wanda masu iya magana suka ce tafi magani. Rigakafi wani mataki ne da ake dauka domin kare kai ko al'umma daga kamuwa da cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za kai wa masu sauraron mu karin bayani akan rigakafi?
Wasu hanyoyi ne da ake bi wanda ake sa wani bangaren kwayoyin da ke kawo cuta. Sai a sa su a jikin dan adam ko dabba saboda jikin na dan adam din shi kuma yayi wasu nau'i na sinadarai wanda in nan gaba ya hadu da wannan kwayar cuta wannan sinadaran da mutum yayi za su yaki kwayar cutar kafin ta kawo rashin lafiya.
Na'am, to likita, menene muhimmancin yin rigakafi?
Muhimmancin yin rigakafi shine yana rage kaifin cuta, wani lokacin yana kare faruwar cutar ma gaba daya. Akwai cututtuka misali cin zanzana, yanzu ba za ki ga wanda yake shekara kasa da shekara 50 da cin zanzana ba saboda an samu nasarar yin rigakafi, an kauda kusan a ce an kauda wannan cutar a bayan kasa, kuma ci gaban da aka samu ta hanyar rigakafi ne. Akwai cututtuka kamar irin su mashako da sarki hakora wanda shekaru kamar 30 baya da suka wuce musamman a nan bangaren mu na Najeriya ana ganin su matuka a yara kanana. A yanzu an samu saukin ganin su koda kuma an gan su za a ga ba su kai irin tasirin da suke yi a da yadda suke kawo mace-mace ba.
Likita, shin ana iya yi wa kowace irin nau'i na cuta rigakafi ko kuma akwai wasu nau'ika na cuta da kawai su ne ake yi wa rigakafi?
Cututtukan da suke kwayoyin cuta ke kawo su ne ake iya yi wa rigakafi. Amma waɗanda yawanci ba kwayoyin cuta ke kawo su ba za ki ga ba zai yi a yi rigakafin su ba. Misali, ba za a iya yin rigakafin hawan jini ba. Sannan ko a cikin wasu kwayoyin cututtukan da suke kawo cuta har yanzu ba a samu alluran da za su iya kawo rigakafin su ba. Saboda haka kwayoyin cuta yawancin cututtukan da kwayoyin cuta ke kawowa su ne ake iya yin rigakafin su.
To likita, kamar cututtukan da ake gadan su mutum zai iya kamuwa da su ko kuma zai iya gadan su, misali idan wani nashi yana da wannan cutar, su ma irin waɗannan cutar suna da rigakafi ne ko yaya abin yake?
Mafi yawancin cututtukan da ake gado ba kwayoyin cuta ke kawo su ba, saboda haka kin ga kenan rigakafin su zai yi wahala.
To likita, manya kawai ake yi wa rigakafi ko kuma har da yara ma?
Ana yi wa yara tun daga jarirai har zuwa manya shi wannan rigakafi, saboda haka na kowa da kowa ne. Sai dai akan iya samun bambancin yanayin cututtukan da ake yi rigakafin su a yara da kuma a manya.
To kamar wasu irin rigakafi ko kuma kamar daga wani lokaci ake ba wa yara rigakafi, kamar daga wani shekara ko kuma kwanaki ya kamata a ba wa yara ko kuma ake ba wa yara ma rigakafi?
To kamar cuta irin tarin TB misali, za ki ga ana haihuwar yaro ake yi masa cikin satin farko da aka haife shi, yawanci ake fara yin wannan rigakafi. Da cutar polio ita ma cikin wannan lokaci bayan haihuwa ake fara yinta. da kwayar cutar hepatitis B ita ma ana fara ta a wannan lokaci. Akwai waɗanda sai an dan girma, misali kamar yanzu mafi yawancin alluran rigakafin sankarau zaki ga an ce sai wanda ya shekara biyu abin da ya sama ake yi wa. Kamar misali waɗanda suke kamar shawara yellow fever sai wata tara abin da ya sama ake yi musu, saboda haka akan samu bambancin lokacin da ake yin wasu rigakafin.
Tunda mun fahimci cewa akwai rigakafin da ake yi ma tun daga haihuwa wa mata, wato tun daga lokacin da yaro ya zo duniya, to shin akwai wasu matsaloli da yaran da ba a yi wa rigakafi ba suke fuskanta?
Ana samun matsaloli saboda misali idan kamar yadda na bada misalin kamar shekara 30 baya, misali kyanda, zaki ga kyanda a lokacin mummunan ciwo ne, tana kisa sosai, tana wahal da yara. Mafi yawancin waɗancan yara a wannan lokacin ba a yi musu rigakafi. Amma yanzu na wannan zamanin, misali mafi yawancin yaran da aka yi rigakafi koda sun samu cutar nan zaki gabata da wani tasiri sosai a kansu. Saboda haka yaran da basu samu alluran rigakafin nan ba, idan suka samu cutar yawanci suna samun cutar mai tsanani ne, kuma sukan samu matsaloli tattare da waɗannan cututtuka. Amma idan aka yi rigakafin nan, insha Allah, koda cutar ta faru zaka ga ta zo da sauki.
To bari mu koma ga bangaren su manya, kaman rigakafin wani cututtuka ake bawa manya?
To misali cutar hepatitis B kinga ana ba manya ita, kamar yellow fever din da muke magana, kamar meningitis, cholera, su typhoid fever, da akwai abubuwan da ake cewa flu, ban san mura za a ce musu. Akwai kasashen da suna da waɗannan mura din saboda nau'i ne na wasu ƙwayoyin cututtuka, akwai waɗanda ake yin waɗannan alluran rigakafi saboda su. Ga mata misali, akan yi musu allurar rigakafi ta ciwon tetanus, wato wanda yake sa jiki ya sassankare din nan. To kinga waɗanda lokacin da suna da juna biyu, a lokacin da suka zo awo, yana daga cikin rigakafin da ake musu. Saboda haka akwai su da dama waɗanda ake yi wa manya din.
To kamar rigakafi, wasu lokuta ne ya kamata a yi rigakafi? Lokacin da annobar cuta ta ɓarke ne, ko kuma rigakafi akwai lokuta da ko ba cuta akwai rigakafin da ake yi?
Ya kamata a ce akwai wani tsari na lokacin da za a yi allurar rigakafi, ba sai annoba ta faru ba. Misali a kasashe da dama a Afirka, kusan kasashe 25 waɗanda ake cewa kasashen da suka fi da samun matsalar meningitis, wato sankarau, kusan duk shekara 3 zuwa 5 akan samu annoba ta balle a wannan yanki. Saboda haka ganin cewar ana ganin wannan bangare, ya kamata kenan duk bayan shekara 3 ya kamata a yi wa mutanen da ke wurin nan allurar rigakafin, ba sai an jira annoba ta zo ba. Saboda idan annoba ta zo, a tuna cewar mafi yawancin lokaci idan an ba da rigakafin ba a take a nan rigakafin zai magani ba. Yana ɗaukar lokaci kafin jikin mutum ya sana'antar da waɗannan sinadarai da za su taimaka wurin kare cutar. Saboda haka idan ya riga ya zo lokacin annoba, ba a fiye samun amfanin da ya kamata a samu daga wannan allurar rigakafi ba. Amma in an yi su kafin annoba din, to insha Allah za a samu sauƙin matsala.
Wato yakan hana ma annoban kenan?
Mafi yawancin wurare, misali zaki ga ai cututtukan da muke da su yanzu da sun faru a wasu manyan kasashe, kuma saboda ta rigakafi da kula da tsaftar yanayin abincinsu da wurin zamansu, ta kai ga yanzu wasu cututtukan sun kore su, har ma ba sa bukatar su yi waɗannan rigakafi. Saboda haka idan ana yin rigakafin na akai-akai, to zai kai ga har ciwon ya zama ma bashi da tasiri. Kamar yadda na bada misali da ciwon cin zanzana, zai wahala kaga wanda yake ƙasa da shekara 50 yanzu da ciwon cin zanzana, saboda an yi alluran rigakafin nan, kuma cutar nan kusan babu ita yanzu.
Daga ƙarshe, wacce shawara zaka ba masu sauraron mu domin baiwa rigakafi muhimmanci da kuma kare kansu daga kamuwa daga cututtuka?
To rigakafin nan yawanci akwai wurare da dama wanda yake mafi kusa da mutane, wanda zaka je ka samu rigakafin nan, musamman na yara. Akan ba da hannun manyan, ko kuma a baka shawara inda zaka same shi. Yana da matukar amfani da bukatar mutane su rinka zuwa, saboda rigakafi ya fi magani.
Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga amsa tambayoyin da kuka aika mana. Wannan yace Salam VOA Hausa da fatan likita yazo lafiya. Yace waɗanne shawarwari ne likita zai baiwa magidantan karkara waɗanda ke hana matansu zuwa awo a yayin da suka samu ciki? Mai tambaya Yahaya dan no azare daga jihar Bauchi.
To da bukatar a fahimci amfanin da ke tattare da awon nan. Shi juna biyu ko ciki wani abu ne wanda yake yana tattare da hatsarurruka kala-kala wanda a wurin awon nan ake gano waɗansu tun kafin su nuna kai. Misali cutar jijjiga da mata suke samu. Idan ana zuwa awo za a fara ganin alamu kuma a dau mataki kafin a kai wannan lokaci. Misali idan yaro ya kwanta ba daidai ba a wurin awo za a iya ganewa cewa wannan yaron ya kwanta ba daidai ba, saboda haka koda mace ta shiga naƙuda zai wahala a haife shi saboda yayi kwanciyar da ba daidai ba zai iya fitowa ba. A wurin awo za a iya ganewa ko tana da hawan jini ko akwai masu juna biyu da suke samun matsalar ciwon sukari wanda take alaka da juna biyu. Lokacin da ba juna biyu lafiya lau, amma in sun samu juna biyu suna da matsalar shiga. Duk irin waɗannan abubuwa sai a wurin awo ɗin nan ne ake gane su. Idan ya kasance an hana mata zuwa to za a yi ta samu matsaloli. Mafi yawanci za ka ga irin wannan kuma sai matar ta shiga wani hali na wahala ko an yi naƙuda kwana ɗaya kwana biyu ba a haihu ba, sannan sai a nemi tafiya asibiti. Wani lokacin ma a je a tarar jaririn ma ya mutu kuma an aka yi rashin sa'a har ita ma mahaifiyar a rasa ta. Saboda haka yana da matukar amfani ƴan uwana mutanen karkara su gane cewar awan nan amfanin mu ne, amfanin al'umma ne gaba ɗaya.
Ta masha Allahu, duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda agogoma a nan Washington ke cewa karfe 12:27 na asuba.
Ku faɗakar da al'umma abin da yake faruwa a Borno State da Yobe akan wani mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa a kamfanin su, idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25%. To haƙiƙa wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su. Da farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an basu bayan sati ɗaya, sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa, suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka gudu.
To sai ku tare mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Tsohon lauyan Donald Trump Michael Cohen ya amsa laifinsa a ji alamun da ya amince da yin ƙarya a gaban majalisun tarayya, yayin da yake bada bahasi akan kafa wani kamfanin gine-gine na gidaje a Rasha na Trump a lokacin yaƙin neman zaɓe. Mai bincike na musamman Robert Mueller da yake jagorantar binciken batun katsalandan da ake zargin Rasha da aikatawa a zaɓen shekarar 2016 ne ya zargi Cohen da yin ƙaryar. Cohen da ya amsa laifi a baya na take dokokin kuɗaɗen yaƙin neman zaɓe shi ne ya bada umarnin gina katafalin ginin na Trump a birnin Moscow. A hali da ake jiga kuma farar ɗaya ji alamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a matsayin martani ga kwace jiragen ruwan Ukraine da Rasha ta yi a kan tekun Black Sea. Ganin jiragen ruwan da matukan ba su samu komawa Ukraine daga Rasha ba, yake cewa ni kuma ina ganin kamata ya yi duk wanda yake da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya yi a Argentina, inji Trump. Yake faɗa a cikin wani sakon Twitter da ya aike kafin ya bar Washington zuwa birnin wato Buenos Aires domin ya halarci taron kolin da za a yi na G20. Amurka ta yi wa Iran kashedi akan mummunan ayyuka da take yi a gabas ta tsakiya.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwa ta'aziya ga dangi duka da 'yan uwan abokin aikin mu Kabiru Isa Jinkamshi domin rasuwar mahaifinsa Alhaji Isa Ladan Jinkamshi. wanda Allah ya yi wa rasuwa da asubahin yau bayan gajeren jinya. Allah rahamshe shi ya kara wa dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malam Siri da ma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.